الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو biyar ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 10 ga watan Mei shekara ta 2019 miladiya muna cikin karatun alqur'ani mai girma a kokarin fassara ma'anonin alqur'ani muna suratu ali imran zamu tashi aya na 26 a suran kulillahumma malikal mulki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kace ya Allah wanda yake shine mamallakin mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso watanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wanda kaso watu izzu man tasha kana daukaka wanda kaso watu dhillu man tasha kana kaskantar da wanda kaso بيدك الخير الخير دك ينا وجنك إنك على كل شيء قدير للي يا الله كي كيني مي إيكو أكن كومي وانا آيان تنار قصة أنشي والله أعلم لوكة خندق دك منسا عبين ديفارو غزوة الخندق غزوة الأحزاب لوكة دا سلمان الفارسي ya kawo shawara na haka ganuwa don kewaye garin Madina daga hadarin kafirai da suka taho domin kawo hari ga mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi duk tsarin da yayi na tsara mutane kuma shi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama khairu al-alami shi ma ya shiga cikin wani kaso ana aikin tare da shi ya kasa mutane goma goma suna aiki to a wannan yanayin sai kason wasu daga ciki suka je suka hadu da wani dutse mai karfi a wajen da suke aiki ba za su iya fasa shi ba sun yi duk yadda za su yi sun kasa fasawa sun taru a kansa sun kasa fasawa sai suka je suka sanar da su Amr ibn al-As sai suka je suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Abdullah na'am Amr sai suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Amr ibn al-As ba su Salman al-Farisi ne sai sayyidina Rasulullah yazo da yazo sai ya dauki abin fasawa da ya buga na farko sai tsatsin haske ya tashi cikin duhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haska mana mulkin daular Farisa ga yanan da ya tashi din sai ga daular Farisa ga ta nan musulmai sun ci nasara a kansu da ya ƙara bugawa sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara hasken nan ya ƙara tashi sai ya ce ya haska mana daular Ru su ma ga mulkin su nan ya fada a hannun musulmai ga yanan na gani da ya ƙara fasawa sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya haska mana mulkin Yaman. To nan nan ne mahallin shahid din mutanen da mutanen garin Makka ma alƙarya ƙarama a jaziratul Arab sun kawo musu hari suna kokarin kare kansu ba za su iya fuskantar mutanen Makka da yaki har suna yin ganuwa su kare kansu kada mutanen Makka su shiga garin su su kwace garin domin ana khandak ne don kar a kwace muku gari ko sai kuma a wannan lokacin sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin wannan yanayin yana wa mutane albishir din kwace mulkin duk manya-manyan mamalik din duniya na wannan zamani wallahi almasalul ala ba kaskantawa bane watan asura na rayuwar dan adam kwatankwacinsa kaman yanzu ba yanayi ne na yaki ba amma dai misali ne sai mutum wanda yake gari kaman dan kananan garuruwan da Afrika dan karamin gari sai ana kuma cikin yanayi na hadari an kawo masa hari suna faman da ya za su yi su maganin wannan harin su kare kansu ma su survive sai ya ce wa mabiyansa ba da jimawa ba kasan America da kasan Russia da kasan China duk za su kwace su kudin nan su dawo karkashin ku za ku ci su da yaki to kage nan jarabawa ne na imani shi kuma Allah subhanahu wataala dama abin da yake nufi da mu'minai kenan ya gwada imanin su idan suka tabbata akan wannan imani shikenan sauran kuma duka Allah ne zai to wannan abin ya girgiza wasu da yawa suka ce ya za a yi mu da yanzu muna neman ma yanda za mu tsira za a rika mana albishir din mulkin Farisa da Rum gaba daya shine Allah subhanahu wataala ya ce to ka ce musu ai mulkin gaba daya na Allah kulillahumma malikal mulk tuti almulka man tasha'u wa tanzi'u almulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir ko da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya musu kawai a mulkin Farisa da Rum amma a hakika abin da ya faru kafin shekara 100 daga wannan albishir din kafin shekara 100 duk wani waje da aka sani a duniya wanda aka sani a duniya wanda dan adam ya sani sai da ya zama karkashin musulmi duk wani waje da dan adam ya sani duk garin da bata koma karkashin musulmi ba a lokacin ba a san da ita bane na san duka mun san kissan Uqba ibn Nafi Allah ya kara masa da wanda bayan ya kewaya a sassan Afrika sai da ya je can Jabal Qari wannan tsakanin Afrika da Spain din ya tsaya da dawakinsa a wajen sati biyu da suka wuce mun je taro daidai wajen inda ya je ya tsaya din a ƙarshen kasan Morocco tsakanin ta da Spain yake cewa da a ce ya san da wani mutum a bayan wannan ruwan da ya kutsa ruwan yana nufin Atlantic Ocean da ya kutsa ruwan da dawakinsa ya tafi kai addinin musulunci ta dama kuma mun sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna ma su Sa'd ibn Abi Waqqas har sai da suka kai China ko shi ne zaka ji shehinmu yana alayka salamullahi ya Sa'd innahu ataka khifafun yarji'una thiqala har sai da suka kai China domin isar da addinin musulunci ta wannan barayin ta nan kuma Europe sai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da suka je har suka shiga cikin Turkey cikin Europe na wannan lokacin daular Rum din kenan ita ake nufi da Rum din suka kwace ta wasu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaburburan su suna nan kaman Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yarda kabarin sa yana nan a cikin wannan wajen har yanzu to duka wannan yana nuna mana mene yana nuna mana ashe abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi ma ya fada masu wani sashi ne na ni'iman da Allah zai masu a kasar shekara 100 wanda wannan ba abu ne wanda zai yi a hankali ba amma dan a tabbatar mana kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah ne yake bada mulki ga wanda yaso yake kwacewa a lokacin da yaso wannan ayan ko da yake mun saba fadi wato kullum mallaka kala uku ne akwai mallakan abubuwa ana kiran su milku milku mallakan abubuwa ka mallaki gidaje ka mallaki kudi ka mallaki motoci ka mallaki abubuwa dai da ake mallaka sunan shi milku milkul ashiya'i ke akwai mallakan masu abubuwa mallakan masu abubuwa ana ce mashi mulk ana ce mashi malik su kansu masu abubuwan kaman sarauta kenan ko maliku wanda ya mallaki masu mutane ya zama sarkin su kaga kudaden su da sauran su ba nashi bane amma su kansu talakawan sa to akwai mallaka na sama Allah subhanahu wataala yana ba dan adam wadannan biyu zai dan adam ya zama yana da abubuwa zai dan adam ya zama yana mallakan masu abubuwa amma ita kanta mulkin kanta to Allah ne kadai ya istisari da mallakanta sauran dai kowa zai mallaki abin da yake so zai iya zama malikul ashiya'i zai iya zama maliku ashabil ashiya'i amma al mulku to Allah subhanahu wataala shi ne kadai yake da wannan mallaka shi kanshi mulkin ya ba wanda yaso irin mulkin da yaso a lokacin da yaso subhanahu wataala kulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso wa tanzi'ul mulka kana kwacewa malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya ce tanzi'u saboda galiban dan adam in kaga ya rabu da mulki galiban a ka'ida in dai ba watan ya dauki mulkin a matsayin responsibility bane idan mutum ya dauki mulkin a matsayin nauyi to shine yake rabuwa da mulki cikin sauki amma in ya dauki mulkin wani wata dama ce ta jin dadi wani abu ne wani sarauta ne wani abu ne da rai yake so to dole ba zai iya rabuwa da mulkin nan ba sai dole ko dai a kwace ko doka ta kwace ko wasu su zo su kwace ko lokacin saukan sa yi dole ko ya bar duniya watan dai ba zai bar mulkin yana so ba sai za Allah ya ce kwace wa watan zidu kana kwace mulki kana fizgewa din mantasha ko da yake akwai wata kaida muhimmiya a wajen malaman ahlus sunna na faɗi su wane ne ahlus sunna wal jamaa ba jiya kaidar ita ce idan mutum ya riga ya sami mulki to ba a yakansa dan a kwace wannan mulki saboda kiyaye jinin al'umma yafi duk abin da zai yi saboda wannan mulki kuma an san cewa in ka ce zaka yaki mutum dan kwace mulki to fitinan da hakan zai haifar yana da yawa to amma mutane da yawa sai ba su fahimci wannan ba sai suka dauka ana nufin a ko gaskiya ba za a gaya mashi ba ko nasiha ba za a yi masa ba sai dai a bar shi duk abin da yake so yi to ba haka bane shi dai kaidar ita ce ba za a yi kokarin kwace mulkin mai mulki ba matukan yana da mulki sai da sharadi daya ko da yake malamai sun yi sabani a sauran amma dai wanda aka yi ijma'i shine ridda idan ya zama yayi ridda to wannan za a kwace mulkin sa ko yayi umurni da wani abu na kafirci kaman ya hana sallah ko makamancin wannan za a kwace mulkin sa amma in ba haka bane in ya zama fasiki ne fasikanci yake to malamai sun yi sabani da yawan sun tafi ba za a yi masa komai ba misali daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun rayu da sarakuna mashaya mashayan giya masu fasikanci da fajirci irin sayyidina Abdullahi ibn Umar sun rayu a karkashin irin waɗannan sarakunan na Banu Umayya amma ba su yadda a yi fito na fito da su ba saboda kare jinin al'umma wannan ne asalin ma abin da zai sa a farko ta ji ana cewa murji'a wato wanda suka mayar da lamari suka tsaya ba su faɗa ba su yaƙi ba shahararren dai matsayinsu sananne ne ko da yake ma'anar murji'a din daga baya zo ya canza da ya shiga cikin falsafa amma idan ya zama mai saban Allah ne watan ba fasiki ba yana dai sabo ko wani abu to wannan kamar yadda muka faɗi ba za a kwace mulkin sa ba za a yaƙe shi dan kwace mulki ba za a bar shi har zuwa lokacin da watan zi'ul mulka mimman tasha wato izzu man tasha wato dhillu man tasha a ka'idan mulki har abada
in tazo to tana zuwa da wasu talakawa wanda kila kafin mulkin tazo tufafin su ma ko abin da za su ci yana musu wahala a rayuwa amma da mulki tazo sai duniya ta bude musu sai izza yazo to kuma in ta tafi izzan nasu na tafiya tare da tafiyan mulkin kaman dai tutul mulka man tasha'u ana maganan shi kanshi sarki ko shi kanshi shugaba wato izzu man tasha'u ana maganan mutanen da suke samun matsayi saboda girman wannan shugaba yan fada yan cewaye da masu mulki wanda a dalilin mulkin su suke samun wani abu to suna samun izza suna samun daukaka suna samun matsayi na duniya a dalilin wancan to kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake juyawa wani lokaci kuma sai su kuma su sauka sai wasu su hau in ba haka ba sai abin ya zama a wajen mutane daya kawai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake son rayuwa ba yana son ya zama yana juyawa watan wani lokaci wasu su daga wani lokaci wasu walaula daf'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'din ko ko difa'ul lahi nasa ba'dahum bi ba'din to dan haka wato izzu man tasha ya Allah kana daukaka wanda kaso wato dillu man tasha kana kaskantar da wanda kaso biyadikal khair dukkan alkhair yana wajen anan wasu malamai suka ce biyadikal khair kaman ana cewa ne biyadikal khairu washarru watan naqiban ne amma sai ba ambaci sharrun ba saboda girmamawa ga Allah sai aka ce watan qur'ani da yake inda fi ghairil qur'an sai aka ambaci biyadikal khairu kawai amma wani daga cikin malaman mu yana ganin cewa wannan ba abin da ma'anar ayan take nufi ba ke alkhairin ne ake nufi biyadikal khairu alkhairin ne har abin da kake gani sharrin kai to alkhairi ne a wajen Allah saboda laita fil imkani abda'u mimma kana so da yawa za a daukaka mutum a kaskantar da shi yana ganin kaskanci ne amma so da yawa ba kaskanci bane dama ne ne ya koma zuwa ga Allah ya tubar wa tuban wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah akan kurakuransa yayi bitar rayuwansa ko inda a ce mutum yana cikin mulki yana cikin izza yana cikin daukakansa zai bar duniya da kar dai dai ku ne wanda suna cikin wannan yanayin za su bar duniya su tafi aljanna sai dai rahman Allah ina fata an fahimta saboda lokacin tana raya masa cewa kaman yana jin cewa sai abin da yaso ake yake faruwa ya manta da duk wani ka san in mutum kafin ya shiga cikin mulki yana da jama'ansa yana da wasu tunani da yawa na alkhairi amma in ya shiga ciki saboda yau da gobe zai ta nisanta kuma ba wanda zai iya zuwa ya fada masa gaskiya kowa yana neman abin da zai gyara nasa miyan a wajensa to zai ta nisantan irin wadancan masu fada masa gaskiya gaskiyan zai ta nisa da shi har ya zo ya zama ma ya manta ta ko ta canza ma'ana a wajensa to idan mutum ya dawwama a wannan yanayin to ba zai taba gyara ba amma saboda hikimar Allah subhanahu wataala sai ya kwace mulkin ko ya kwace girman domin ya dawo yayi bitar rayuwansa yaga ina ne yayi kuskure ina ne yayi kuskure yanda idan da Allah subhanahu wataala zai dawo masa da wannan mulkin ko zai dawo masa da wannan daukakar to in mai rabo ne zaka ga ya gyara wadannan kurakuran saboda ya sami wata dama da ya zauna yayi tunani ya koma cikin hankalinsa ya rabu da abokan kujera ya koma wajen abokansa masoyansa na gaskiya na Allah da annabi to dan haka wannan kaskancin da muke ganin shi a zahiri kaman kaskanci a hakikan sa wata hikima ce ta Allah shi ma alkhairi ne ce sa haka Allah subhanahu wataala ya ce biyadikal khairu dan duka alkhairi ne sannan kuma in ba kana ganin shi sharri ai gare ka ne sharri ko an dauka kawa ne an kaskantar da shi ya rasa abin da yake hannunsa na mulki ko sarauta ko makami ko dukiya gare shi ne shi sharri to amma kuma alkhairi ne ga wani ko saboda haka har yanzu dai alkhairi ne kuma Allah subhanahu wataala baya abin da yake sharri saboda haka dai dukkan alkhairi yana wajen Allah subhanahu wataala dukkan wadannan abubuwan alkhairi ne domin wa bi diddiha tatamayazul ashya'u inda ba dan da kaskantattu ba ai ba za a sami madaukaka ba in ba da ba don da talakawa ba ba za a sami masu mulki ba to saboda haka dukkan abin da Allah subhanahu wataala yayi alkhairi ne mai al-hakim al-iskandari ibnu ata'illahi yana cewa rubbama a'taka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a'taka mai yuyuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, a zahiri gashi ya baka ne, amma a hakika ya hana ka ne. Me yuyuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri ya hana ka, amma a hakika ya baka ne. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle ya Allah kai ne mai iko akan komai, babu abinda yake gagaran wato ba Allah ne subhanahu wataala yake yi ba. Saboda haka duk abin da muka gani na Allah ne, Allah ne mai iko a cikin komai. Tulijul laila,
tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bil lail وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج الليل في النهار الله سبحانه وتعالى كاين مي شجر دري cikin rana wa tulijul nahara fil layli kuma kake shigar da rana cikin dare. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, kake fitar da rayayye daga cikin matacce. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, kuma kake fitar da matacce daga cikin rayayye. Wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab, kuma kake azurta wanda kaso ba da lissafi. Tulijul layla bin nahar, wannan ayar tana da ma'ana da aka sani a baya a da, kuma tana da ma'ana da yanzu ilimin zamani, masana falak, masana astronomy, masana da ilimin akmarus sinaiya da sauransu suka zo aka ƙara gane wani ma'ananta. So da haka kila da wasu ma'anonin ma da za su zo nan gaba wanda ba mu riske su ba tukuna. A da in aka ce tulijul layla fin nahar, malamai sukan ce Allah yana rage watan sa'o'in dare da dare da rana dukan su kowanne awa 12 ne, amma lokacin saif sai da rana ya rika shiga, ya rika karuwa, yana shiga cikin dare, sai ya zama yana shiga cikin lokutan dare, yana rage lokacin dare. Sai kaga a wani lokaci rana ya koma awa 13, ya koma 14, 15, haka yana karuwa. Lokacin shita kuma sai dare ya rika shiga cikin rana, sai dare ya rika karuwa ya koma awa 13, 14. Da kafanmu muna da dan istikrar a wannan fuskar, amma wanda suka rayu kaman a Sharqul Awsat sun san wannan. Akan zo lokacin da kila dare zai koma zai yi tsawo kwarai har ya kai kaman awa 18, rana ya zama awa 6 kadai ko 7 misali. Akan zo lokacin da kuma rana ne zai wannan tsawon har ya kai awa 17, dare kuma ya zama kaman awa 7 ko makamancin wannan. Ko da yake a wasu garuruwa ma yakan wuce haka, yakan kai awa 20 ko da wani abu ma. To wannan shine ma'anan da a da ake fahimta da tulijul laila. To amma yanzu kuma masana sun ƙara gane ɗaya ma'anan, shine Allah subhanahu wa ta'ala dama da fi'ili mudari'i ya amfani a cikin siyakin tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fin laili, kaman a kowane lokaci a rana, rana ne dare ne a kowane lokaci, dare ba ya da wani lokaci nashi wanda yake yanzu shine dare, shi kuma rana da lokaci nashi wanda yanzu shine rana. Lokacin da nan yake rana, lokacin can yake dare, lokacin da nan yake wannan lokacin, lokacin can a cikin duniya. Saboda haka shiga cikin juna suke yi, ana ce mashi at-tadakhul ko at-tadakhul al-insiyabi, watan shiga irin wanda ba za ka iya cewa ga daidai lokacin da ya fara ba, sai dai kawai kaga ya shiga, saboda suna cikin juna ne. Ko idan mutum yana jirgin sama yana tafiya, sai yana tafiya da daddare, idan jirgin tana sauri sai ya taho, in yana tafiya zuwa yamma ne sai ya ga yana komawa rana, ko sai ya ga yana dawowa rana. Idan ya tafiya da yawa ma har sai ya koma jiya, ya tashi Laraba ya isa Talata, ko to kaga ko ya tashi Laraba ya isa Alhamis. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fin laili, saboda duka suna shiga cikin juna, shiga a lokaci ɗaya. Wannan wani fahimta ne, wanda kuma shine ikhtilafun laili wan nahar, da zaka ji Allah yana gewan gaya mana aya ne, amma magabata ba su riske ayan kamar yadda mutanen wannan zamanin suka riska ba. Ikhtilaf, in an ce ikhtilaf, watan abin da yake shiga juna, wannan yayi nan, wannan yayi nan, suna shiga junansu, shine ikhtilaf. Ko inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها زوا كرشي kaga waqtilafin layli wan nahari watan suna sabawa suna shiga cikin junan su to wannan shi ma wani abu ne da a wannan zamanin Allah subhanahu wataala ya ganar da mutane da sauran abubuwan ma da za a gane akwai wuraren da ma daren ne gaba daya zai wata shida ko ranan gaba daya adolul iskandinafiya daren yazo shi ma gaba daya wata shida duka wannan dai ilaji anan akwai masalan da ya shafi azumi da sallah da sauran su idan ya zama gari dare ne gaba daya ko rana ne gaba daya ko dare yana wuce awa 18 ko rana yana wuce awa 18 malamai sun yi maganganu idan dare ne gaba daya ko rana gaba daya babu sabani dole kiyasi za a yi sai su ibada da ibadan garin da yafi kusa da su wanda shi yake da dare da rana komin kankantan dare da rana din sai su kakkiyarta sai su ibada da wani wasu malamai suka ce idan rana ya wuce awa 18 to ba rana bane a da muka sani saboda haka malamai mutane suna da uzuri a wannan yanayin amma dai wannan wani kauli ne wasu malamai sun saba da wannan kauli wato shi ma za su iya zuwa su kiyasi da wani gari idan ya zama garinku rana yana awa 20 ko 21 dare kuma ya awa 3 misali ko dare yana awa 20 ko 21 rana ya awa 3 to anan ba za ka ce awa 3 nan shine kadai rana za ka yi sallan asuba da azhar da la'asar kai magriba duk a cikin wannan awa 3 ba a ganin su ba za a yi haka ba to amma wasu malamai suna ganin tunda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin jibril ya nuna lokutan sallah tare da motsawar rana to matukar ranan za ta motsa ko awa 1 za ta yi to ita za a lura da motsawanta a ibada dan haka lokacin da ya zama rana awa 1 za ta yi azumin ka awa 1 ne koko dai daga fitowar alfitir ne zuwa fadawar rana in bai wuce awa 2 ko 3 ba to shine azumi ha kuma in ya kai awa 20 ko 22 shi ma azumin ka awa 20 ne ko 22 amma wasu suna ganin babu laifi a irin waɗannan su kiyasi amma kauli mafi rinjaye shine idan ya zama ba za a iya ibadan ba saboda yawan awoyin a rana na yin awa 22 dare awa 2 ko awa 21 kuma ya zama lalle za a wahala kafin a iya azumi to ai dama can Allah ya ce walal ladina yuqina fi jatu ta'amul miskin ko dan haka ya zama sun shiga cikin alladhina yuqunahu kenan amma anan za su rama daga baya kuma za su ciya ko sai su bari lokacin da zamanin ya zama ya zama musu mutaje sai su rama a ganin wasu malamai wato dai wannan matsala ce dake da maganganu da yawa a ciki tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyit min al hayy kaga nace tulijul layla ilimin zamani ya gane wani abu a ciki yanzu to amma tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy da mutane sun zaci sun gane amma yanzu ilimin zamani ya nuna mana har yanzu bamu gane wannan wajen ba har yanzu ba wanda zai gane wannan nuktar ba a gane ta don mene da abinda ake nufi tukhrijul hayya za a ce maka kaman fitar da kwai daga kaza da kaza daga kwai ana ganin kaman kwai matacce ne ko fitar da da rayayye daga uwarsa da ta riga ta rasu ko fitar da habba tsiro a sa shi a ƙasa tsiron dabino ya fitar da dabino mai rai ko dai mabambantan misalai to amma daga baya yanzu sai ilimi ya tabbatar mana babu wani zarra daga zarratul wujudi wanda babu rayuwa a cikinsa ba wata zarra a rayuwa komin kankantanta wacce babu rayuwa a cikinta in dai halittar Allah ne subhanahu wa ta'ala in kaga bata yi numuwi ba Allah bai halicce ta dan numuwi ba amma akwai rayuwa in ka cire yawun bakinka ka aje shi akwai rayuwa a cikinsa akwai zarrat na rayuwa a ciki saboda haka tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyit min al hayy ainihin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da shi anan har yanzu bamu gane ba wato ilimin dan adam bai kai lokacin da zai gane ainihin ma'anan wannan ba ko da a baya da an zaci an gane dan dama a baya zaka zaci ka gane abu tunda ba nassi bane ba qur'ani ne yace haka ba shi dai qur'ani abinda yace tukhrijul hayya min al mayyit bai ce tukhrijul bayta min al dajajati ba ko wa tukhrijud dajajata min albaydati ba shi dai tukhrijul hayya min almayyit qur'ani yace malamai ne suka yi ijtihadi gurgurdan zamanin su suka ga kwannan matacce ne a ganin su ba rayuwa a cikin sa sai suka ce to kwai matacce gashi sai a fitar da sai kaza mai rai ta fitar sai shi kuma kwan matacce shi ma sai ya fitar da kaza mai rai saboda haka to amma kage yanzu dai ilimi ya ci gaba to kuma haka ilimi yake ci gaba yanda aka ƙara gane tulijul lailatin nahari tare da ci gaban ilimi haka ilimi zai ci gaba a fahimci kuma tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi shi mayyitu za a iya cewa kaman wancan ayan na matan da tara suka haifi da ai gashi matacce ta haifi ta fitar da an fitar da mai rai daga matacce to amma kaman yanda muka sani mutuwan ma kansa ilimi ne mai yawa wai ma menene mutuwan kansa yaushe ne za a ce a shari'ance akwai lokacin da ake cewa mutun ya mutu amma a likitance wannan lokacin na mutuwan dan adam na shari'a ba shine kuma lokacin mutuwa a likitance ba lokuta ne daban-daban abinda a shari'a ake ce ma mutuwa shine zuciyar mutun ya daina bugawa nabzu dinsa ya daina kaga jini ya daina yawo a cikin sa kenan ba amma a likitance har a wannan lokacin akwai ragowar rayuwa a wasu sassan gabobin dan adam wasu sassan shi suna da ragowar rayuwa a cikin su sannan kuma akwai wani nau'in mutuwan kuma wanda vegetation suke ce masa ko wanda ake yin sa shi kuma kafin mutuwa mutuwan kwakwalwa duk dai matakai ne ma'aunai ne a likitance su ala kulli hali watan shi mai yitu din nan me ma ake nufi da shi to shi ma abu ne wanda yake bukatan karatu ne yawa abinda dai aka zare wa rai aka zare wa ruhi a shari'ance shine mai yitu ko da yake shari'a ya fi amfani da halaka galiban a cikin irin waɗannan domin an ce mai yitu shine abin da zai yuyu ya mutu amma galiban an ce haliku li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina kullu shay'in halikun illa wajhahu halikun abin da ya halaka to wannan halakan shine irin wannan abin da muke kira mutuwa abin da qur'ani ke kira halaka shine abin da rai ya rabu da shi amma yana nan yana wani nau'in rayuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya nufe shi da wani nau'in rayuwa a tare da shi wato da wani nau'in hayat Allah subhanahu ta'ala kuma zai tada shi zuwa wani lokaci wallahu a'lam tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kuma kana azurta wanda kaso ba da lissafi nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ne mu sani wato arzikin Allah duk da Allah ya yi umurni da tashi a nema a tashi ai sa'ayi ai kokari a nema amma kada mu dauka bayarwan Allah yana ta'allake da wannan sa'ayin ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya baiwa wanda ke kwance ya so ya baiwa ya hana wanda ya tashi ya tafi nema Allahu a'lam akwai wani shahararren kissa na Hiwar ban san asalin shi ba ban so in shiga cikin abin amma dai ana yawan bayar da shi ko wanda aka ce tsakanin al-Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal ko wanda suke jayayya akan cewa arzikin mutum sai ya tashi ya bi shi ya neme shi yake samun sa shi kuma wannan yace a'a ai in Allah ya rubuta arzikin mutum ne ko yana zaune inda yake zai zo ya same shi ina san kamar haka kissar take shikenan wannan ya tashi ya je ya fita kasuwa yayi wani abu haka ya samo dabino ya zo da dabino mai yawa a hannu yana cewa kaga gashi muna zaune kai da baka tashi ba ai baka sami dabino ba yana kawowa shi kuma wannan sai ya tsinki daya sai ya sa a baki sai ya ce to kaga ni Allah ya kawo min arziki na har gida ina zaune to muhimmi dai ba a san a tarbiyyanci mutane akan kasala mutum ya zauna ya ce ba zai yi aiki ba arzikinsa zai zo masa ba a san wannan amma kuma kada ka dauka sa'ayinka shine abin da yake kawo maka arzikin Allah subhanahu wataala shi yasa za ka ga mutane biyu sun yi sa'ayi iri daya sun yi kokari iri daya amma sai Allah subhanahu wataala ya ba wannan arziki mai yawa na duniya ya hana wannan kuma duk kokarin su iri daya ne a fasashin kokari duk abu daya suka yi amma da yake wajen bayarwa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab sai Allah subhanahu wataala ya baiwa wanda yaso ta yanda yaso kuma babu mai tambayan shi la yusalu amma yafalu subhanahu wataala wani ma yana zaune sai Allah ya bashi abin da wani yayi zufa yana nema bai samu لا يتخذ المؤمنون الكافرين
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقي ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول كذا مؤمني ستوكي كافري مجئن تعلم رنسكما بايم مسلمي ومؤمني وتنسبر مؤمني su rike kafirai a matsayin waliyai masu jidintan lamarinsu amman yaf'al dhalika wanda bi ya aikata wannan falaisa min Allah fi shay Allah subhanahu wa ta'ala ya barranta daga shi illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan kun ji tsoron wani cutarwa wani abin tsoro daga wajensu saboda haka sai ku yi musu muwalati na zahiri ويحذركم الله نفسه الله ينا تورتر دكو دغ فشنسا دا عذابنسا والى الله المصير kuma makoma ku gaba daya zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wannan ayar tana cikin ayoyin da da yawa ba su fahimtar ma'anarta idan an ce wali shine wanda ka bashi jidintan lamarinka ka dogara da shi ka kake son shi daga zuciya ka dogara da shi 100% ka ja shi jiki domin in ka ji wali shine wanda tsakaninsa da kai babu mai iya shiga ka jingina masa lamarinsa ka gaba ɗaya ka dogara da shi to a hakika ma babu wani wali in ba Allah Allah shine kadai ake jidinta ma lamari gaba ɗaya fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa ala kulli shay'in qadir Allah shine kadai ake jidinta ma lamari gaba daya shine waliyin bai ko Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun saboda haka Allah shine majibincin lamari sai kuma wanda ya baiwa Allah kar a ce kaman wannan magana yana nufin nace ba waliyai a'a ai waliyai tabbas ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun man adali waliyan faqad adantu wa bil harbi shi waliyi cikin mutane shine wanda ya dauki lamarin sa gaba daya ya mika wa Allah ba yadda lamarin kansa in ka ganshi ina ya fito aikin Allah ina za shi aikin Allah me yake yi aikin Allah me yake ga shi kayan Allah duk abin da ya mallaka ma na Allah ne ya baiwa Allah kansa gaba daya to wannan shine waliyi cikin mutane wanda ya jidintar wa Allah to shine dalilin da yasa kuma Allah yace idan aka taba irin wannan bawan sai Allah ya masa fadan saboda shi ba zai iya fada da kansa ba dan lokacin sa na Allah ne baya kara kansa baya nema wa kansa to saboda haka in aka taba shi sai Allah yayi man adali waliyan faqad azantuhu bil ardh dan haka irin wannan wilayar na jidintar da lamari ka bada lamarin ka gaba daya ga mutum shine ake nufi an hana yi mumini yayi ga kafir watan ya bada lamarin sa gaba daya ya dauke shi waliyin sa ya dauke shi madogaran sa ya tattara zuciyarsa ya kallafa akan sa da sauransu kuma duka wannan ma dai mafi muhimmanci shine wato ba yana hana sada zumunci ko kyautata zamantakewa ko kyautata mu'amala ko yi masa adalci ko sada zumunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma sayyidatuna Asma bintu Abi Bakr ko na'am barri ummaki ko sili ummaki ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin wato kamar yadda muka ce jidintar da lamari gaba daya dan haka bai kamata a rika daukan wannan irin wannan aya ana amfani da shi a matsayin hana mu'amala ko zamantakewa ko kyautata mu'amala zamantakewa ya kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika alƙawarin zaman lafiya da mutane har inda wanda ba musulmi ba har inda wani zai kai musu hari na yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a fita a je a taya su yaki a kare su da wani ken zamantakewa da kyautatawa da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki cikin yaran yahudawa ƴaƴan yahudawa da san jidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku ya dauki ƴaƴan su ya sa su zama masu mashi aiki a cikin gida masu taimakawa da aiki a cikin gidansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka ba a hana zamantakewa ba ba a hana zumunci ba abinda aka hana kamar yanda ga yi can gaba a suratu Ali Imran din ko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabala wadduma anittum qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakum al ayati in kuntum taqilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu 'alaykum al anamila min al ghaydi qul mutu bi ghaydikum inna allaha 'alimun bi dhati sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit kaga menene wannan in ka karanta za ka ana magana ne akan wilaya ga kafiran da ake yaki da su yasa bayan nan ma kai wa izga dauta min ahlika ko tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim kaga ana magana ne na kafiran da ake maganan yaki da su ko kuma munafikai wanda suke bayyana kaman suna tare da musulmai amma makiya ne suna cikin kafirci basu bar kafirci ba suna kin musulmai suna cutar da su to Allah subhanahu wataala ya hana daukan waɗannan auliya amma sada zumunci mu'amala mai kyau yin adalci domin daga cikin mutane yanzu akwai masu ganin kaman ma wanda ba musulmi bai da haƙƙin ma kai masa adalci ba kaman adalci ma ba haƙƙinsa bane alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cutar da irin su ma wani lokaci sai ka ji ya sa ukuba akai fiye da ukuban ma kaman da musulmi aka cutar to saboda haka dole ne a kyautata zamantakewa da wanda ake zaune da su ba koda wani irin addini suke bi a kyautata musu mu'amala a girmama su ayi musu dukkan abinda ya girmamawa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musahara da mutane ya surukuta da su yahudawa ya surukuta da su waɗanda ba musulmi ba sayyidatuna safiya uwar mu'minai bintu huyay ibn ahtab ba daga dangin yahudawan haibara bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya surukuta da itsu mutanen haibara saboda kyautata zumunci da kyautata mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi hadiyyan muqawqis na uwar mu'minai sayyidatuna mariya al-qibtiyya daga qibtawan misra kristan masar ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama duka wannan yana nuna mana yanayin zamantakewa da yanda yake ina fada wa ƴan uwa kwanan nan a wani majlisi a Ghana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girman krista a cikin mu'amala da yayin da yake da haƙƙin girmamawa da mutuntawa Allah subhanahu wataala kaga girman addinin musulunci kai girman addinin musulunci a wajen Allah da girman manzon Allah a wajen Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala krista ya zaba ya fara wa annabi albishir da shi annabin Allah ne krista ba malaika jibrilun ba malaika jibrilu an aiko shi dai da ikra an aiko shi da ya ayyuhal muzammil an aiko shi da ya ayyuhal muddassir amma har yanzu ba a ce kai wane ne ba tukuna shin menene kunfa anzir ne ake nufi sai da aka je wajen krista waraqatu ibn nawfal sannan ya ce aiko in dai haka ne lalle kai manzo ne wanda ya zo maka nan wanda yake zuwa wa annabi Musa ne gashi kaza 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 krista duka wannan yana nuna mana ya ya kamata a zauna da mutane لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء wanda duk ya aikata haka to Allah subhanahu wataala ya barranta daga Allah domin Allah yana son shi ya zama shine waliyinka to yau kanka dauki wilayanka ka baiwa Allah in ka baiwa mu'minai wilayanka ai ka baiwa Allah ne dan ka ba su wilayanka ne dan suna mu'minai da Allah saboda haka Allah ka baiwa wilayanka to amma in ka dauki wilaya a baiwa Allah sai a dauka a baiwa makiya Allah wal iyazu billahi to Allah yace idan mutun ya ka Allah ya barranta da shi shikenan falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan taqiya zaku sai dai idan taqiya zaku annan da yawa da an ji taqiya a wajen mutane mutanen mu ana dauka kai wani abu na in shi'a ne to in shi'a suna da irin tasu taqiya amma dai ahlus sunna wal jamaa ma akwai taqiya a musulunci ga yanan karara a cikin wannan ayan illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in za ku yi dan taqiya menene taqiya kana tsoran su cutar da kai cikin addininka kana tsoran fitina su fitine ka cikin addininka sai ka bayyana masa kaman kana tare da su amma a zuciyanka kana kin wannan abin da suke kai kana kin su amma a baki kai masa magana mai dadi amma anan a wajen malaman ahlus sunna wal jamaa bambancin shi da taqiya a wajen shi'a shine su a wajen shi'a suna daukan taqiya ibada watan wani abu da rayuwa gaba daya za a tafi akai ko da yake su ma kila za su ce haka ne saboda tarihin su da suka wuto na azaba da suka fuskanta na banu umayya da sauran abubuwa to amma dai a wajen malaman ahlus sunna wal jamaa taqiya wani abu ne da zai iya faruwa aridi ne zai iya faruwa da mutum idan ya sami kansa a yanayi mai wahala kaman wannan ayat illa an tattaqu minhum tuqa an ce ma ayan ta sauka akan ammarufu yasir Allah ya kara masa yarda kaman yanda muka sani wata rana kafirai sun tasa shi Allah ya kara masa yarda suka daga takobi za su suna neman halaka shi babba ne a wajen Allah subhanahu wataala yana cikin wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa albishir din aljanna a shahidan uhud to amma da aka sa shi gaba yaga afwan ba shahidan uhud ba nayi kuskure wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir alfi'atul baghiya za ta shahadantar da shi wai ha amma rin taqtuluhu alfi'atul baghiya yad'uhu ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar ko to amma da yaga wahala suka ce sai ya faɗi magana mare kyau ya ce bai imani da manzon Allah ya faɗi magana mare kyau cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za su tare shi da yaga wahala sai ya faɗi to amma da ya faɗi sai ya taho afirki ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce me ya faru da kai Ammar ya ce wallahi rasulullah dukkan sharri na bayana ya ce bai aka ya ce wallahi kaji kaji ya rasulullah kafirai sun sani da azaba ba su bar ni ba sai da na faɗi magana na mare kyau a cikinka ya rasulullah a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma ya kake jin zuciyanka ya ce wallahi garo imani ma kaman yanzu ya ƙara ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun ƙara dawowa sun ƙara tasaka suna son ka faɗi irin wannan magana ka ƙara faɗi matukan zuciyanka yana yanda zuciyar nan naka yake to wannan shine taqiya a wajen malaman ahlus sunna wato ya zama mutum ya shiga cikin yanayin da yana tsoro ga rayuwarsa ko da yake inda zai daure har a shahadantar da shi a haka to kuma shine mafi girman shahada wanda yake da ladan shahidai biyu ma ya ki fadin abin da suke so din har su shahadantar da shi to amma in kowa ya ce zai ki masa abin da suke so har su shahadantar da shi to ai kuma za a rasa wata maslaha ta addini ko shine za a shahadantar da kowa za a kashe kowa sai zama ba a tsaye da ibada ga Allah ba an karar da musulmai to me aka yi kenan ina hikima cikin wannan saboda haka idan wasu sun yi irin wannan daurewa dan su tabbatar da bajinta irin na su Ubay ibn Adiy to kuma a sami wasu su bayyana musu sun yi abin da suke so din don a ciki su ci gaba da gadin imani yanzu haka a Spain dukan mu mun sani irin abubuwan da ya faru bayan a watan daular Rum ta ci a Spain Krista ma'ana sun ci nasara akan musulmi a Spain yanda aka rika Spain gari ne na musulmai ba ya da bambanci da kowane babban gari na musulmai a wannan lokacin Andalus da sauran garuruwan da suke na musulmai a wannan nahiyar sai ya zama ana tilasta mutane sai sun yi ridda za a zo a matsa ma mutum sai ya wulaki ya yi abu kaman ya tata alqur'ani wal iyadu billahi ko ya shagiya ko ya ci naman alade ko ya je coci dole to amma fa a wannan yanayin akwai mutanen da suka ci gaba da gadin imaninsu za su je coci din za su ci naman aladan dole za su shagiya in an tilasta su dole amma suna nan musulmansu suna boye musulunci suna rayuwa cikin kristan kuma suna gadar da musuluncin nasu ga zuri'ansu an ce lokacin da daular Soviet Union ina zato suka dage sai sun karar da ma'alim din musulunci a Soviet Union a cikin nahiyar su. Akwai wani bawan Allah da aka bada kissan shi, na dan manta da kissan, amma an sami wani ne bayan shekara wajen 100 ba da cin alqur'ani. Suka yi ta mamaki bayan wahalan da suka yi na azabtarwa da meye da qams din shi, shine ake tambayan yayaye haddan qur'anin. Shine yake fadi yana yaro, baban shi yana bayyana shi ma kaman ba musulmin bane, amma mahaifinsa zai dauke shi akan jaki, zai rufe idon sa da kyalle, ya tafi da shi daji dan kar ma ya san ina suka zo, su zai su shiga cikin kogon dutse, ya dauko alqur'ani, alqur'ani yana wajen ya aje. Alqur'ani na wajen a cikin kogon dutse, zai dauka ya karantar da yaran alqur'ani. A haka suke yi, in ya gama sai ya daure masa ido sai su dawo. Dalilin sa na daura idan kada askarawan Soviet din su ga wannan yaran, su matsa mashi, su azabtar da shi har ya kai su ya nuna masa inda alqur'anin nan yake, su haifar su yi ta'addanci ga alqur'ani. Dalilin haka ya ci gaba da yin masa a haka, yan suna dogon tafiya kullum zai dauke shi ya kai shi su yi karatu, ya karantar da shi wani sashen alqur'ani, ya dawo da shi, a haka ya haddatar da shi alqur'ani. A haka suka rika gadarwa wato zuri'ansu addinin musulunci, iyaye da kakanni. An ce har yanzu, har yanzu a Europe, Allahu alam, shi yasa nace an ce a su Spain din nan da har su Ingila, akwai mutanen da kullum da su ake duk ibadu a church, amma suna da wasiyyan addinin musulunci daga kaka da kakanni, kuma suna nan suna boye addinin musuluncin nasu. An ce wallahu alam. Amma dai ko ba har yanzu ba dai, an yi shekaru ɗaruruwa a Spain a wannan yanayin bayan abin da ya faru da al'ummar musulmi a Andalus. Don haka a irin wannan yanayin babu laifi mutum ya in ya rasa ba zai iya miƙewa wajen, ba zai iya fuskantar wannan azaban ba, babu laifi ya bayyana musu abin da suke so domin ya tsira da imani, domin kuma imani. Wannan kuma shine abin da ya faru a Turkiya, ko idan mutum yana karanta kissan An-Nursi, Badi'uz Zaman An-Nursi, zai ga irin wannan misalan da dama lokacin da Kamaluddin Ataturk ko Nuqsanuddin ne ya fi dacewa da shi, ko Ataturk ya yi abubuwan da ya yi na ta'addanci ga addini, ga musulmi, ya zama a manyan masallatai Green Blue Mosque din nan da aka sani yanzu, sai da ya zama wajen kiwon dabbobi, wajen kiwon dawaki da makamantan wannan. To duk abubuwan da suka yi dai, wanda duk wanda ya san tarihin Ad-Dawlah Al-Almaniyya na Turkey ya san wannan. To irin su Badi'uz Zaman An-Nursi a irin wannan yanayin suka rika zuwa suna hawa saman itace, suna boye littafansu, suna wallafa littafai a saman kogon dutse da kogunan itatuwa, suna boye littafan dan dai su gadin musulunci, su kiyaye tuwas din musulunci ya iso wa ƴaƴansu da jikokinsu yanda su ma suka gaje shi daga iyayensu. Allah ya saka masu da alkhairi, ya ƙara masu yarda. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير كما مقوما ديكا زوا غا الله ني سبحانه وتعالى زامو حقر هكا نان سابودا لوكاتي تامبايوين ما زامو امسا كدان قراي wannan yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hukuncin jifa. Ba mu san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake hukuncin jifa ba, na faɗa mana kawai facewan ƙarzawi ne, amma ba yana nufin cewa irin nashi ijtihadin ne, almajiran ilimi kuma sai su ta bincike. Yana tambayan yaushe ake kama sahur, yaushe ake gamawa sahur. Kam ai tsawon dare ana son da ya jinkirta shi, amma tsawon dare duka lokacin sahur ne, ana dakatar da sahur lokacin da alfijir yake fitowa. Ya danganta, amma yanzu dai anan dai kaman biyar saura ƴan mintuna kaɗan ne ina zato, wallahi alam minti ɗaya biyu haka, amma dai yana canzawa kowace rana, so da haka ba abu ne da za a ce karfe kaza da minti kaza ba. Wani lokaci ne lokacin shan ruwa, lokacin da rana ta fada. Tambaya ita ce me hukuncin tsohon da ya tsufa ga azumi yana wahalar da shi. Shikenan wahalar da zina ya fi kuna ofi da sun fa'a miskin, sai ya ciyar maimakon azumi. Idan iyalinsu za su iya ciyarwa a maimakon su za su ciyar masa. Ina zaton abin da ya sa ne wannan tambayan cewa da nayi ba a biyan ibadatul abdan a wajen malaman malikiya ba a munawaba a cikin ibadatul abdan amma nayi ba munawaba bane sun biya masa da ransa da yana nan aka suka taimake saboda wajibin su ne ciyar da shi a wannan mutum ne bai sallah a jami'i menene matsayin azuminsa azuminsa tawayayye ne a idan har alqaulu zuri wal amalu bihi ma mutumin da baya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya fadi azuminsa ballantana mutumin da baya halartar jami'i kuma ba uzuri karbabbe wanda take shayar da yaro dan wata uku ya azumi tana hutun kwana daya ta sha azumi kwana daya wannan kaman mun amsa jiya wato wannan likita ne ya fi dacewa ba da wannan amsa akwai amsoshin da ba a hannun faqihi amsan su yake ba ya fi zama a hannun likita likita musulmi wanda aka tabbatar da imaninsa idan ya fadi cewa ba za ta iya azumi ba ko abin da za ta iya ta yi daya ta sha daya duk abin da dai likita ya tabbatar to shine abin da za ta yi saboda mutum zai ji tsoron Allah gurgudan iko ne wannan ya ce ya bada mota ana haya a kowane rana a kawo naira 2000 ya halatta ko shi ma riban abin da yafi dacewa ya kawo percentage a kowane rana idan abin da duk ka samu ka kawo min kashi kaza ko ko zan biya ka kaza kudin hayan ka kudin aikin ka na jigilan tuki da kake yi ni kuma duk abin da ka samu ka kawo min ko makamantan wannan amma saboda amana yayi karanci in aka ce mutane su kawo percentage da yawa ba za su kawo ba to sai wasu malamai suke ganin shi wannan din a wannan dalilin zai iya zama uzuri wannan yana neman ina son tarihin ka to ai ba ni da tarihi wannan sun ce wadatuwan na'urorin zamani ya sa kallo suna kallo a gidajensu suna shiga makwabta kallo to a dalilin wannan za su iya sayan kayan kallo din su rika sa wa 'ya'yansu films din ai ba laifi bane sanya wa yara films din wanda babu abinda Allah ya hana a ciki ne abinda Allah ya hana shine haramtattun abubuwa ganin al'aura shagala wasanni na fasikanci da sauransu amma in ya kubuta daga dukkan waɗannan ai babu laifi a ciki a matsayin watan samun istijmam mutum ya dan sami kila ko karin ilimi da fahimtar rayuwa ko wani abu darasi da sauransu ai in ka kalli qisas in ka kalli ba wai na ce film bane amma in ka kalli qissoshin alqur'ani ai ka kalli kaman suratul yusuf ka kalle ta in kana da khayal ko ka kalli suratul kahf farkwanta in kana da khayal murhib zaka ga abin kaman wani film ne ga yana a cikin kwakwalwanka ake sawwara maka wato ina son ce qissa yana da asali a cikin musulunci manzon Allah subhanahu wataala yana bada qissa ga yana alqur'ani suratul yusuf har kusan karshen ta qissa ce doguwa a jere kai ka ce film ne duk da yake ba film bane qissa ce Allah subhanahu wataala yake bayarwa na annabi yusuf amma da tartibin ta masanan larabci makarantan fannin riwaya sun san abin da nake fadi a wannan janibin kaga dai muhimmi wato ba laifi bane matukan ya kubuta daga abin da Allah subhanahu wataala ya hana wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين